Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da Indaranka. Bijirwar saurayin nan da ba amurkiya ta zofan shekara domin neman aurensa ta yi martani a karan farko tun bayan yaduwar wannan labari, sai ku biyo mu don jin matakin da take shirin dauka akan wannan kwace da Baturiya ta zo har Kano sai mata. Sai dai kuma mahaifin Suleiman ya ce ba shi da suka ga wannan aure domin sadakar tasa Baturiya ce mai hankali, kuma ya ce ga ta da ladabi da biyayya. Ɗan kishiya rukon mai hakuri, wata kishiya ta shiga hannun jami'an tsaro bayan da aka zarge ta da kwararawa ɗan kishiyarta mai shekara 4 ta fasashen ruwa wanda ya sable masa jiki. Ko da yake mahaifin yaron ya ce akwai daurin boye a cikin magana. Rana irin wannan bakar rana ce a tarihin jihar Kano, wata ko kadan Kanawa ba za su taba mancewa da iftila'in da ya faru a irin wannan rana ba. Kadan kenan daga cikin kunshin Inda Ranka na wannan lokaci, sai ku jara zama domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa, wanda insha Allah za mu tumfaye shi da sakonnin ra'ayoyinku. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salis Zango ne yake muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Inda Ranka, wanda masu salon magana sukan ce kasha kallo. Yau ne dai ranar da aka dade ana saurare a fadin Kano, wato jiran hukuncin da kotun kolin kasar nan za ta zartas dangane da warware takaddamar kujerar gwamna tsakanin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma abokin hamayyarsa injiniya Abba Kabir Yusuf, wanda shi ne ma ya garzaya kotun koli yana kalubalantar kasancewar Ganduje a matsayin gwamna. A iya cewa dai mai afkuwa ta afku. Kotun kolin, wacce ake wallakabi da kotun daga ke sai Allah ya isa, ta kori ɗaukaka ƙarar da injiniya Abba ya yi, wanda hakan ke nufin cewar gwamna Ganduje shi ne zai ci gaba da kasancewa gwamnan Kano daga nan har shekarar 2023 idan Allah ya kai mu. A baya dai magoya bayan dukkan masu takaddamar sun yi ta cika baki a tsakaninsu, inda kowanne ke ikirarin cewar gwaninsa ne zai samu nasara a kotun ta koli. Gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje dai ya bayyana wannan nasara da ya samu a matsayin nasarar Kanawa, yana mai miƙa goran gayyata ga 'yan hamayya da su zo su zauna a duba yadda za a ciyar da Kano gaba, kuma ya yi alkawarin cewar 'yan hamayya ma hamayyar da suke yi ta taimaka masa. Ga Ganduje.
Nasara ce ta al'ummar jihar Kano, kuma dole ne mu gode wa kowa da kowa. Dole ne mu gode wa hukumar shari'a, domin wannan hukumar shari'a ta yi abinda ya kamata ta yi, ta yi gaskiya tun daga wato kotu na farko da kotu na biyu da kuma wannan kotu na uku.
Gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan, Kadimul Islama, jim kadan bayan da kotun koli ta ayyana shi a matsayin wanda zai jagoranci Kano har shekarar 2023. Kuma yayin da mabiya gwamna Ganduje ke murna, 'yan adawa kuma ke jimami, a ya cewa kowa da irin kiwon da ya karɓe shi, wai makocin mai akuya ya sayi kura. Domin zancen nan da nake muku, batun matashin nan Suleiman Isa Baba Yaro, wanda tauraruwarsa ke haskawa a wannan lokaci, biyo bayan yadda ya kasuwa har wata Baturiya daga Amurka ta kyasa shi, ta kasa tsaye ta kasa zaune, har sai da ta hawo jirgi ta sauka a gidansa da ke nan Kano a fan shekara, da kuma danka mata furen soyayya da ke nuna cewar ita kam ta yi miji. Wannan saurayi, wanda wasu suka nakala masa sunan sharikan baban soyayya, ya zama wani loba boyi da ya bayar da maudu'in tattaunawa a fadin kasar nan. To amma wani abu da shi kuma ya taso dangane da batun waccan soyayya shine akwai wata budurwa wata sun dan kwana biyu suna soyayya da Suleiman, dan haka muka lalubota dan jin ko ya aka yi ta yi sake aka zo daga wata duniya aka kwace mata saurayi. Sai dai wannan budurwa mai suna Nafisa Tahir ta ce ba san ranta hakan ta kasance ba, amma dai ba ta da wani suka, domin ita soyayya zabi ne, tunda shi saurayin nata ya zabi Baturiya a kanta, babu abin yi sai dai ta yi musu fatan alheri. Umma ta gaida Aisha.
Ba wata yaudara a cikin lamarin nan, abu ne na dan lokaci, kuma ka gani an ce idan ka samu wanda kake so kuma hankalinka da ranka ya biye, gara ka je ma wanda kake so, saboda aure ba abin da za a shiga kuma a fito bane, so it's better da ya je ma wanda yake so. Ni ban ganin ya yaudare ni normal.
To amma yayin da Nafisa ta yi tarungu makaddara sai ta wakkali duk da cewar an zo garin ta an fita rawa shi ma mahaifin Suleiman ya ce ba shi da suka kan auren dan nata da masoyiyarsa ya kuma ce ya gamsu da ladabi da biyayyar waccan sirka ta Sabaturiya wacce yake ta kirki ce an kuma yi sa'a sirka mahaifin wannan tsohon Hafsan dan sanda ne ya ce toyayya ga manjini ce kuma dansa da sirkar ta sa jinin su ya hadu dan haka ya amince ayi zawaitu iya ha
to alhamdulillah tazo kuma mun karbe ta abu mamaki wallahi bata nuna tsoro ba ko kuma kyashi ko kuma wani abu to mu dai mun fuskance ta da gaske take kuma the family mun yadda tun da dai aure ne kuma babu inda aure ba zai kai ka ba fatan alheri nake musu
ni dai hukumar hizba su ma suka shiga maganar amma ga alama su ma din basu soki lamirin auren ba sai dai ɗan nasiyoyi da suka yi na abu Allah abu ma'aiki to wannan kenan yanzu kuwa sai wani labari mai ban takeici da tashin hankali inda wani kankanin yaro ya gama da tsantsar rashin imani bayan da aka ce kishiyar uwarsa ce ta waka masa tafasasshen ruwa lokacin da yake kwance ko daga ta musanta mijinta kuma ya ce akwai daurin boye a cikin al'amarin rahotanni sun bayyana cewa Safiya ita ce uwar gidan Muhammad dan Kamaru amma daga bisani da dan Kamarin ya samu sukuni sai ya karo mata kishiya Basira Gambo Abdullahi amma daga bisani rahotanni suka ce zaman ya ki dadi duk da cewar a hakan sai da ita amarya ta haifi yaya har guda biyu namiji da mace daga bisani aka rabu dutse a hannun riga bayan da ita amarya take cewa kishiyar ta uwar gidanta ita ce ta kore ta bisa gallazawa da take zargin ta yi mata gata da bakin ta
sai dai baba abin da zan iya cewa shi dai na ce Allah ubangiji ya saka masa abin da aka yi masa dan ku an cece shi an zalunce shi kuma bayan da ya kone din ma sai da ya sati guda kafin ma a sanar da ni na sani
wasu makota ne suka nemi a sake sunan su sun bayyana cewar dama can akwai tsamin dangantaka tsakanin Safiya da uwar waɗannan yara wato wannan yaro da ƴar uwarsa waɗanda suna hannun kakarsu ne ma a yanzu sun je gidan ne kawai domin yin hutun makaranta anan ne wannan waji'a ta faru wannan yaro wanda da ƙyar yake magana ya jaddada cewar matar uban ce ta kwara masa wancin tafasasshen ruwa da fara dai bayan da yaron ya sabule sai aka bar shi a gida inji kakarsa shiru ba a mayar da shi ba bayan karewar hutun makaranta har ta kai gurin kunar ya fara wari anan ne baban yaron ya sanar da su bayan da ya dade a gida daga nan ne aka kai shi sakin gaggawa na asibitin koyarwa na malami ni Kano kamar yadda kakatarsa ta bayyana
sai yake gaya wallin ta idan Allah wai a bata hakuri wallin yace to tunda haka ya faru ya kawo mata dan sai yace a abu zai kawo mata ba sai dai wai yazo ta ganshi kawai su koma da shi ana masa maganin Hausa sai ya warke to da muka tambaya su da Wahid sai ta ce mana ai ya dade da konewa tun kafin a koma makaranta ya kone to kuma yaro shi da kansa tunda muka je aka dauko yaro a daidaita yake cewa ya ce shi ba shi gidan Safiya ba ba shi gidan Safiya ba aka takura masa gashi nan ta kona shi
tun da ɗan sanda suka kama wannan kishiya da ake zargin ita ce ta aikata wannan masha'a sai dai kuma a tattaunawar su da wakilin Mu'abba Isa Shelkutar ɗan sanda ta bayyana cewa ita ce da kanta ta waka masa wannan ruwa cikin ganganci shi ma wannan yaro wanda da ƙyar yake yin magana ya jaddada cewar wannan mata ta ubansa ita ce dai ta waka masa wannan ruwa
wace
da yake tabbatar da faruwar wannan al'amari kakakirin da ƴan sandan jihar Kano DSP Abdul Haruna Ciyawa ya ce sun samu wannan labari sun kuma rike wannan mata suna kaddamar da bincike
kuma shi ne ƴan sandan jihar Kano CP Abu Esani ya ba da umarni an dauko wannan korafi an dawo da shi babban sashen bincike dake nan Banfai domin fadada bincike bincike ne zai tabbatar da ya abin ya faru
har ila yau mun tuntuɓi mahaifin yaron mai suna Muhammad dan Kamaru wanda ya ce akwai daurin boye a cikin maganar amma fa bai yi ƙarin haske akan abin da yake nufi ba to Allah ya kyauta masallaro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a to madalla rana irin wannan rana ce mai kuna wace har Abu Sakaho ba za a mance da ita ba a tarihin Kano a irin wannan rana ne wato 20 ga watan Janairun shekarar 2012 wasu mutane ƴan kungiyar nan ta jama'at ahli sunna lid-da'wah wal jihad da ake wa laƙabi da Boko Haram suka kawo wani wawan farmaki na farko a Kano karan farko sun tashi ba mashin kotar ƴan sanda shiya ta ɗaya dake sharada sai kuma wasu dauke da bindigogi da suka kai hari a charge office din farm center daga nan kuma sai shel kotar ƴan sanda ta Banfai da ofishin ƴan sandan farin kaya na SS dake Giginyu wannan mummunan hari yayi sanadiyar halaka mutane da dama wanda mutane ba za su taba mancewa da wannan rana ba wakiliyar mu Zulaiha Yusuf Aji ta yi waiwaye akan wannan rana ta 20 ga Janairun shekarar 2012 shekaru 8 kenan da suka gabata.
A yau ne dai aka cika shekaru 8 da faruwar har-haren bama bamai a nan jihar Kano. Har-haren da aka samu a shekara ta 2012 shine karo na farko da jihar Kano ta fuskanci irin sa wanda ya sanadiyar rasa rayukan jama'a da dama da kuma asarar dukiyoyi masu tarin yawa. A dai ranar ce al'ummar jihar Kano suka san yanda tashin bom yake wanda da dama mutane suka shiga kidima da ba za su mance da ba za su mancewa da irin ta ba a tarihin rayuwarsu. Freedom Radio ta zanta da wasu mutane da abin ya faru akan irin su a wancan lokaci game da yanda suke ji idan suka tuna da wannan rana. Sai suka ce
gaskiya a kidima na tsinci kaina dan ni da zan je Gwammaja sai a tukuntawa na tsinci kaina da ni da motata.
Abin da ya faru na 2012 ne fata da al'ummar musulmi a ci gaba da taya da addu'a.
Shi kuwa shugaban kasuwar saida wayoyi ta Farm Center Alhaji Tijjani Musa Muhammad cewa yayi tunda kuwa wancan lokaci dai kasuwar take mutu wajen ƙara inganta tsaro don ci gaba da kare rayuka da dukiyoyin al'umma tare da tallafawa ƴaƴan mutanen da suka rasa ransu a sanadiyar harin.
Kada Allah ya ƙara maimaita mana irin wannan rana. Tun daga ranar da aka fara yin wannan bomb din na ranar Juma'a mu muna wajen abin ya faru tsaro ita take tabbatar da abubuwa da dama kuma ma da yazo da wani abu wanda bamu yarda da shi ba ba ma yarda ya kusanta al'umma da za su zo su yi wannan abubuwa. Akwai mutane da muka aje da scanner in ka zo shiga sai an yi scanner ɗinka an duba ka an ga daga ina kake kuma me za ka yi.
Wallahi kiyaye mai kiyaye faruwar hakan a nan gaba kar Allah ya kawo mana abin da ba zai wuce ba. Aikin sa kai Hausawa sun ce wai yafi bauta ciwo. Wakilin mu Hassan Awal Muhammad ya zanta da Professor Amina Muhammad Dorayi malami a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria wanda ya tuko mota tun daga Burtaniya har zuwa Kano ya kuma shafe kwanaki 24 a kan hanya ga tattaunawar tasu.
Nagode Allah, Allah ya bani ikon yin wannan. Ya 1974 June. Ento nishadi tipo kuma dai adventure da dai mutum ya ga cewa yayi abinda ba duk mutum ne zai iya yi ba. Na gama karatu a Ingila an aiko min da ticket na jirgin sama na dawowa gida. Shi ne kawai ita kawai na sai mota ne na tuko. Na shiga jirgin ruwa da motar aka ajiye ni a Morocco.
Lallai fa. Ita kuwa kungiyar tagwaye ta jihar Kano ta shirya yi wa yara 110 kyauta kuma har ma ta fara sayar da kati akan naira 500 ga duk wanda ke son dan sai shige ya ci gajiyar wannan tsari. Wakilin mu Yusuf Abdullahi ya zanta da guda daga cikin jagororin wannan kungiya ta tagwaye zalla ga tattaunawar ta.
Sunana Hassan Tijjani Salihu Kofar Mazugal, shugaban kungiyar tagwaye maza da mata jihar Kano. Mun zo ne domin sanar da al'umma kamar yadda kungiya ta saba a asibiti zamu yi nan kan titin Kofar Mazugal. Akwai wani asibiti ana kiransa Dr. Garba Meskeli, anan zamu yi wa yara 100 kaciya kyauta ne illa iyaka. Akwai kati da za a yanka, katin nan 500 ne.
To madallah kamin sallama ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Musbahu Zubairu wanda Allah ya jarrabe shi da lalura. Mahukuntan asibitin koyarwa na malami na Kano suka ce naira 195 za a biya domin yi masa aiki. Yace ba shi da wannan kuɗi ba shi da dalilin su. Ke kuma takardar neman taimako ta Zainab Idris Sani wacce Allah ya jarrabe ta da lalura, mahukunta ke neman naira 47 domin yi mata aiki. Tace ita ma ba ta da wannan kuɗi. Sai kuma wata ɗaliba da tace a dubi girman Allah ya sa kai sunanta, tace ta samu gurbin karatu a kwalejin ilimi ta tarayya dake nan Kano amma naira 20,800 na registration sun tsaya mata. Da haka take roƙon bayin Allah a taimake ta. Fatan bayin Allah za ku taimaka. Duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ala Abdullahi Aminu Abdu Baka Noma, sai Amina Hamisu Isa na Saiba Umar Madaki da Zulaihar Yusuf Aji Abdurrahman Hamisu na Madina shi ne sarrafa na'ura domin sadan da ku. Ni kam da na gabatar Nasir Salisu Zango nake cewa mu kasance cikin goshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.